Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barka da wannan yammaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau 23 ga watan Satumba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu karba da masu bayar da katin shaidar rigakafin corona na bogi na yin zagon kasa ga yakin da gwamnatin Najeriya ke yi da COVID-19. Sannan majalisar dokokin Najeriya ta amince da matsakaicin tsarin kasafin kuɗi na shekarar 2022 zuwa 2024. Muna kuma tafi da labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu, bari mu je da duniyar ta yini.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yau Alhamis, babban jami'in diplomasiyar China ya yi kira ga taron ministocin kasashen G20 da aka kawo ƙarshen takunkumin tattalin arziki da aka saka wa Afghanistan da ke ƙarƙashin ikon Taliban don taimaka mata wajen magance wahalhalun da 'yan ƙasar ke fuskanta da kuma durƙushewar tattalin arziki. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya faɗa a taron wanda ya gudana a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya cewa a matsayin kungiyar G20 da ta kasance ginshiki na tallafa tattalin arzikin ƙasa da ƙasa, ya zama tilas su taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa kudancin Asiya. Dawowar kungiyar Islama ta Taliban kan madafin iko a watan da ya gabata ya sa Amurka ta daskare biliyoyin daloli da aka ajiye a Kabul, yayin da Bankin Duniya da Asusun Bada Lamani na Duniya duka suka rufe hanyoyi kaiwa ga samun kudaden rayar kasa ga Afghanistan. Amurka da wasu kasashe sun yi kira ga 'yan Taliban da su hada gwamnatin haɗin gwiwa wacce za ta mutunta haƙƙin ɗan adam da kuma nisantar dawo da mulkinsu mai kaifin kishin Islama, kafin a bata fuskar da za a yi hulɗoɗin diplomasiya da ita. Ba zato ba tsammani wakilin Amurka na musamman a Haiti ya yi murabus inda ya soki gwamnatin shugaba Joe Biden saboda kan abin da ya kira rashin mutunta haƙƙin ɗan adam da ɗaukar matakan da ba su dace ba akan mayar da dubban 'yanci ranin Haiti zuwa ƙasar Caribbean. Ambassador Daniel Foti, wanda ya rike mukami na tsawon watanni biyu kacal, ya aike da murabus din nasa ranar Laraba ga sakataren harkokin wajen kasar Anthony Blinken. Yana mai cewa matakin Amurka a Haiti har yanzu yana cike da kurakurai. Tun ranar Lahadin da ta gabata, Amurka ta mayar da ɗaruruwan 'yanci ranar Haiti zuwa ƙasarsu bayan da suka yi tururuwa zuwa kan iyakarta da Mexico a Del Rio da ke jihar Texas da burin shiga da zama a Amurka. Hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta Amurka ta ba da izinin yin allurar rigakafin Pfizer BioNTech a karo na uku ga Amurkawa masu shekaru 65 zuwa sama da kuma mutanen da ke cikin haɗarin rashin lafiya mai tsanani. Wannan hukuncin da hukumar ta FDA ta yanke a ranar Laraba ya kuma amince da ƙarin allurar ga wasu ma'aikata kamar ma'aikatan kiwon lafiya, malamai, ma'aikatan shaguna da wanda ke zaune da ke a matsugunin marasa galihu ko gidajen yare. Wataƙila bada izinin zai share fagen jefa ƙuri'ar da za a kada a yau Alhamis, wanda kwamitin bada shawara na cibiyoyin da ke yaƙi da cututtuka zai kada kan wasu rukuni na Amurkawa da za su cancanci karɓar allurar Pfizer a karo na uku. A makon da ya gabata, wani kwamitin FDA ya kada ƙuri'ar ƙin amincewa da shirin fadar White House na gudanar da ƙarin rigakafin ga mafiya yawan Amurkawa, inda ya yi nuni da ƙarancin bayanai kan haɗarin da ke tattare da yin allurar a karo na uku. Masu fafutukar kare demokradiyya 47 a Hong Kong sun gurfana a gaban kotu da safiyar yau Alhamis, ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa da hukumomin Beijing suka saka. ana tuhumar 'yan siyasar da masu fafutukar da laifin yi wa hukumomi bore a ƙarƙashin dokan tsaron ƙasa, inda suka shiga wani zaben fiddagwani da suka shirya gabanin zaben 'yan majalisa a shekarar 2020. Matakin da ya tilasta wa gwamnati ta ɗage zaben saboda annobar COVID-19. Ƙasar China ta sanya dokar tsaron ƙasa kan birnin tare da murƙushi masu adawa da siyasa bayan zanga-zangar ƙinjinin gwamnati a shekarar 2019. Yawancin mutanen su 47 da ake tuhuma ana tsare da su tun watan Maris, yayin da tawagar masu shigar da ƙara na gwamnati ke shirya tuhume-tuhumen da za a yi musu. An dai ba da belin mutum 12 daga cikin waɗanda ake tuhuma.
Zara Aminu Fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da matsakaicin tsarin kasafin kuɗi na shekarar 2022 zuwa 2024, wanda ake yin kiyasan gangan ɗanyen man fetur zai zama dalar Amurka 57 a kasuwar duniya, sannan kuma naira ɗaya za ta kasance dalar Amurka 410 a matsayin canji. To sai dai manazarta na cewa babu amfanin yin kasafin kuɗi duk shekara saboda 'yan ƙasa ba sa ganin alfanun shi. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana.
Wannan matsakaicin kasafin shine daftarin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai amfani da shi wajen tsara kasafin kuɗin shekara 2022 zuwa 2024. Majalisa ta amince da hasashen kasafin wanda zai kai naira trillion 13.98. Sannan a bisa kiyasin abinda gwamnati take buƙatan kashewa za a samu gibin naira trillion 5, wanda zai zama sai an ciwo bashi daga cikin gida. Sanata Yahaya Abdullahi Abubakar shine shugaban masu dinjaye a majalisa.
Abin ake so a kashe hadi na biyan bashi trillion 13.98, wato wajen kusan trillion 14 kenan. Shine gwamnati ke bukata a halin yanzu, da kudin tahiyar da aikin gwamnati, da kudin biyan albashi, da kudin capital, da kudin biyan bashi, da kuma kudin da ake retiring bond an gama. Duka kudin da gwamnati za ta zo ta zauna ta yi abin da shi shine wannan amount. Wannan kudin su ne muke expecting gwamnati za ta kawo kasafin kudi akan ko wannan ministry da sauransu, ga inda wannan za a ba wannan kaza, wannan za a ba wannan kaza, wannan za a ba wannan kaza, da komai da komai, da capital kuma ga ayyukan da za a yi, ayyukan da za a yi.
Amma da yawan wannan kuɗaɗe da aka yi kiyasin za a kashe shekara mai zuwa har naira trillion 13.98, akwai batun cin bashi a ciki saboda gibin da za a samu. Wani abu da Sanata Adamu Aliyero ya tsokace a kai yana cewa,
gaskiyar magana bashi ba matsala ba ne in za a yi amfani da shi a yi abin da ake cewa infrastructure, a yi railway, a yi power, hanyoyi, a gyara makarantu ne, a gyara asibitoci. Amma ba mu yadda a ɗauko bashi don a je a biya albashi ba, wannan baya da amfani ga ƙasa.
Amma ga ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam Abubakar Aliyu Umar ya ce ba lalle ba ne sai an riƙa yin kasafin kuɗi a duk shekara a bisa waɗannan hujjoji.
Shi wannan kasafin kuɗi da shi da babu shi duk wasu ɗaya ubansu ɗaya a wurin talaka, saboda mai jiya ta yi bare yau. Tun da Buhari nan ya zo kullum kasafin kuɗi yake aikawa, kullum a ciwo bashi, amma har yau talaka bai gani a ƙasa ba, banda fatara da talauci da rashin zaman lafiya da akuba da su damu mutane da yawa. Yau da sun sa abin da za su tara a kiyama, wallahi da yawa mutane da sun gwamace gwamnati masu mutu da irin wannan rayuwa da ake ciki a wannan ƙasar ta yanzu. Saboda haka wannan abu kasafin kuɗi ne, suna kasafta ma kawunansu ne su ji daɗi yanda za su ji da su yi abin da suka ga dama, talaka kuma ko oho.
An amince da samar da lita miliyan 1.88 na ɗanyen man fetur na amfanin yau da kullum a shekara 2022. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Shugaban hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya, Dr. Faisal Shaib, ya yi allawadai da masu karɓa da masu bayar da katin shaidar rigakafin corona na bogi. Shugaban hukumar ya yi farcin ne a wurin taron manema labarai da hukumar ke yi don bayyana irin nasarori da cigaban da ake samu wajen gudanar da allurar rigakafin corona a Najeriya. Daga Abuja, ga wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar dauke da wannan rahoton.
Dr. Faisal da yayi gargadin cewa duk wanda aka kama da katin shaidar rigakafi ba tare da yin allura ba za a gurfanar da shi a matsayin mai laifi. Faisal ya ce hukumar sa tare da haɗin gwiwar hukumomin kula da lafiya da hukumomin yaki da almundahana da wasu hukumomin tsaro suna gudanar da bincike don gurfanar da duk wanda aka samu da aikata hakan. Daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko na ƙasa Dr. Abdullahi Bula Magarba ya ce yin hakan zai iya kawo naƙasu a yakin da ƙasar ke yi da annobar corona.
Wannan a gaskiya laifi ne wanda ba za mu yarda da shi ba. A ga duk mutumin da ya dauki kaci ba tare da masa allurar nan ba zai iya samun ita wato jinyar. Mun ba sa aka yi ba har tana iya halaka shi. Zai iya samun jinyar nan ya zo ya hada iyalansa, zai iya daukan jinyar nan ya zo ya hada mutanen gari da yake hulɗa da su a masallatai da wajen hira haka ko wajen biki haka. Zai iya hadawa ƙasa ma dan saboda zai iya yawo a cikin ƙasa. Kaga ba san iyakacin mutanen da zai iya halakawa a wannan ba. Saboda haka jama'a bai kamata a ce kawai mutum ya je kawai ya ce wai a bashi kati ba tare da masa allurar nan ba. Zai iya bata sunan mu, zai iya bata sunan ƙasa, gaba ɗaya ma zai iya gurgunta aikin da ake yi gaba ɗaya.
Shi ma manajan kota kwana na kwamitin yaki da annobar corona a Najeriya Dr. Muktar Muhammad ya ce wannan ɗabi'a ce da take nuna rashin kishin ƙasa.
Allurar rigakafi idan muka samu jama'a da yawa aka yi shine zamu ci ƙarfi mu samu galaba akan ita wannan cuta. Irin wannan abubuwa a baya da yawa su suka bata wa ƙasar mu suna na rashin kishin ƙasa da kuma rashin yin abin da ya kamata. Ana daukan matakai a yanzu haka na ganin cewa an tabbatar da katunan nan an tsare su yanda ya kamata kuma suna da alamu na musamman na security da za a iya gane a sakaci na gaske ne ko ba na gaske ba. Kuma hakika za a dauki mataki mai tsanani akan duk waɗanda muka samu ko jami'i ko kuma wanda ya kokari ya karbi wannan katin.
Sai dai kuma a wani bangaren gwamnatin Najeriya ta ce Ingila ta bada tabbacin gamsuwarta da nau'ikan allurar rigakafin corona da Najeriya ke gudanarwa. Saboda haka ba za ta saka kasar a cikin jerin kasashen da ta dauke su a matsayin masu hadari ba. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Hawwa Umar kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu.
Na musamman A makon jiya ne rundunar da ke kula da sha'anin tsaro a jihar Plateau ta yi nasarar kama wasu mutane hudu da motocinsu biyu dankare da tabar wiwi da ya kai na kimanin kudi fiye da naira miliyan 16. Rundunar ta haɗin gwiwa ta kuma cafke wani mutum guda da harsasai 370. Biyu daga cikin waɗanda aka kama da tabar wiwi ɗin dai, ɗaya daga cikinsu tsohon jami'in 'yan sanda ne, ɗayan kuma tsohon jami'in soja, yayin da direbar motar da ya ɗauko harsasai ya kasance jami'in ɗan sanda ne da ke kan aiki. Kakakin rundunar haɗin gwiwa ta Special Task Force a jihar Plateau, Manjo Ishaku Takwa, ya ce doka ta ba su damar gudanar da bincike kan walau farar hula ne ko jami'an tsaro don gano ɓata gari da ke haddasa rikici a tsakanin 'yan ƙasa na gari.
Akwai miyagun mutane wanda suna amfani ko da suna cikin tsaro kamar yadda kike ga muka gano ɗan sanda da kuma wanda suka yi ritaya, dukkan su ritaya ne suka yi. Saboda haka ko su yi ritaya ana biyan su pension su je su ci amfani ritayan su da iyalin su sai suka zo suka shiga da hannun su a miyagun ayyuka. Saboda haka dole ne muna bincike sosai a checkpoint ɗinmu mu gano irin wannan mutane. Yawanci abubuwan da yake bamu matsala shine mutanen da suke zama a gari sun san bata gari sun san yaran da suke jawo matsala, amma saboda watakila mutum yana addini ɗaya da shi ko yana siyasa ɗaya ko yana kungiyar ko sun tashi tare sai ga ana boyewa. Saboda ba su fi mutane yawa ba masu aikata wannan halayen. Bata gari suna nan kaɗan ne a cikin gari. Saboda haka idan mun cicciro su an ba jami'an tsaro an hukunta su gaskiya za a samu zaman lafiya sosai.
Kakakin rundunar tsaro ta Operation Safe Haven kenan a nan jihar Plateau, Manjo Ishaku Takwa. Ko me ke sanya jami'an tsaro ke shiga irin wannan ayyuka na cutar da jama'a kasancewa haƙƙin jami'an tsaron ne su kare lafiyar jama'a da dukiyoyinsu? Tsohon jami'in 'yan sanda da ya ritaya a matsayin superintendent na 'yan sanda Alhaji Abubakar Abdullahi Dashe ya ce matsalar ta samo asali ne tun wurin ɗaukan aiki.
Wayannan al'amura suna faruwa ne na ɗaya gurin ɗaukan aiki. Da kamar ire-irenmu da aka ɗauke mu aiki. Sai an tantance an ɗauki fingerprint ɗinka abin nan na yatsun hannu ko ake faɗa ko an je an bincike ba taɓa ɗaure ka ba ba taɓa kai ka police station an wani tuhume ka da wani laifi ba kuma a je har garinku a je a yi bincike mai anguwa ka san wane wane ɗin to yanzu ba a haka. Za a kwashe ne kawai wani ne zai ba da list ce a je ga na ba da tura mutane goma a kwashe ba tare da wannan bincike ba. Ɗaukan 'yan jama'in tsaro ya zama maganar siyasa. Kuma na biyu gaskiya fi sabilillahi za ki ga cewa abinda in ɗan sanda ya ritaya abinda mai amini ɗaya ɗan sanda zai yake ritaya yake samu yanzu a kowane wata wai pension na 22-23. To Allah Zainab yaya za a yi kuwa mutum ya ritaya shekara 35 da ƴaƴa da komai kana bin shi 23,000. To ko neman da na ritaya da superintendent 30,000 ake biya na kowane wata. Kuma kin duba matsayin nan da na tsaya kamar manja ne na soja. To manja na soja wanda ya ritaya yanzu yana karɓan 200,000 da wani abu. In ba waɗannan abubuwa an sake dubawa an gyara al'amarin ba za a rika samun waɗannan abubuwan.
Tsohon jami'in 'yan sanda kenan Alhaji Abubakar Abdullahi Dashe. A halin da ake ciki dai wata kungiya mai zaman kanta wato Georgetown Ambassadors ta shirya wani taro na yin tozali da matasa daga unguwannin da ake yawan samun tashin hankali a cikin garin Jos. Taron wanda ya haɗo kan matasan Krista da Musulmi sun tattauna ne kan matsalolin da ke haddasa rashin fahimta a tsakanin su da hanyoyin magance su. Malam Salis Muhammad Abdulsalam shine jagorar kungiyar Georgetown Ambassadors wanda yace sun kira taron ne don jin matsalolin matasan da wayar musu da kai kan matakan warware su.
Mun damu da abin da yake faruwa a Jos sai muka haɗa kanmu muka ce mu zo mu ji daga gurin matasa daga cikin unguwannin nan su gaya mana ainihin abin da yake jawo irin wannan rashin zaman lafiya. Saboda muna son mu fara shiga unguwannin wa'anda za mu taimaka musu. Akwai yaran da suke ta'addanci da sauransu muna son mu fito da su a ba su sana'a wanda suka ba su iya karasa makarantunsu ba mu taya su da kuɗin makaranta da sauransu. Sannan kuma mu kwatanta musu yadda mu muka zauna a Jos tsakanin kabilu da addinai daban-daban ba mu samu damuwa ba har zuwa ga yau shekaru 50 muna tare. Shine abin da muke so mu koya musu saboda ƴaƴanmu yanzu din kansu ba su iya shiga unguwannin da mu muke shiga da. So zumuncin da yake tsakaninmu a abokanai yadda muke tare shekaru 50 da suka shige ƴaƴanmu ba su iya yi ba yanzu so ya dame mu.
Jagoran Jaitan Ambassadors kenan Alhaji Salis Abdulsalam. Matasan sun zayyana matsalolin rashin aikin yi, yawaitan wuraren shaye-shaye a cikin gari, rashin faɗin gaskiya daga shugabannin al'umma da malaman addinai, rashin tarbiyya daga iyaye da lalaci da wasu matasan ke yi a matsayin wasu matsalolin da ke neman gyara. Ga abin da wasu da nazanta da suke cewa.
Sunana Abubakar Kabir Garbami Akwala. Rashin sana'ari shine asalin ginshikin jawayen matsalolin abin da ke faruwa har ake samun wayannan tashin hankalin. Matsalolin da muke fama yanzu a yanzu criminals ne duk suke irin wayannan abubuwa.
Bata gari dai.
Yanzu kika tafi nan wurin duk kiran wajejan club haka zaki ji gansu but Christian da musulmi suna nan suna shayi-shayi. Ana cewa wani abu ya fara ko guje-gujen su da ba sai da mutane ya ce ba wani abu. Za ga wanne gangara area shi. Wanne gangara irin su fara kakkashe mutane.
Sunana Keziya Kinan Danjuma. Zaman lafiya kam kowa na bukatan zaman lafiya indan kana son ganin cin gaban rayuwanka kuma cin gaban kasa gaba daya dole ne da zaman lafiya. Yanzu wannan a wannan taro mun kai a zuciyanka ka dauki gudurin cewa kana son zaman lafiya duk abin da ya fince zaman lafiya shine zaka yi.
Sunana Comrade Mubarak Teacher Usman wanda aka fi sani da Youth Peace Ambassador. Dalilin da ya sa muka zo wannan guri mun zo ne saboda mu fadakar ma da mutane mu wayar ma da mutane kai akan cewa daga lokacin da muka rungumi kanmu muka so junanmu daga lokacin za mu samu zaman lafiya a cikin garin Plateau. Daga lokacin da muke tunani wai gwamnati ce za ta zo ta mana aikin zaman lafiya ko kuma ta samu mana da zaman lafiya to daga daidai wannan lokacin ne zamu gane cewa mu lallai mun fadi shekara 20 da ya wuce mun bar doka da hukunci da komai a hannun gwamnati shi yasa har yanzu gwamnatin ta kasa yin komai amma daga lokacin da aka ce mu muka tashi muka yi yunkurin kawo wannan zaman lafiyan da tabbatuwan zaman lafiyan da irin hada irin wa'annan programs din da za a gayyaci mutane daga unguwanni daban-daban kowa ya zo ya faɗi irin damuwoyin da yake facing a unguwan shi idan ya san inda zai ya magance a taya shi ya magance amma bai san inda zai ya magance ba muna da expert akwai professionals da muke tare da su wanda zamu je mu hada karfi da karfe da kuma wa'anda su ma ɗan gwamnatin da suke son a ci gaban ko kuma suke son a yi gyaran sai a haɗa ƙarfi da ƙarfi a yi wannan gyaran insha Allah za a samu maslaha.
Sana Maryam Mahmud Ibrahim. Mu an haife mu ne lokacin faɗa mu ba mu taso mun ga komai ba sai faɗa-faɗa ba mu san wani mu zama lafiya ba amma da muka zo ana ta koya mana mu zauna lafiya mu zauna lafiya sai muka gani to me amfanin wannan tashe-tashen hankalin da aka yi tunda aka haife mu ba mu samu wani ci gaba ba. Su Kristan din ba su samu wani riba a fadan ba mu ma musulman ba mu samu wani riba a fadan ba sai muka gani to mu zauna mana lafiya amma mu zauna lafiya ba me benefit din namu.
Eh sunana Comrade Bashir Tunusi Ajos. Eh gaskiya muna fadakar da matasan uwan mu da su guji abin da ya shafi wato ta'addanci shi yasa ma musamman ni Allah bani iko na samu da kungiya ta yaki da shaye-shaye da kuma ta'addanci kuma kungiyar ta zama mata kasa ce gabaki daya mace zaka na jawo ƴan uwana kristoci da kuma musulmai domin mu yaki da matasa waɗanda suke shaye-shaye da kuma ta'addanci saboda sai sun sa kansu a cikin harkar shaye-shaye da ta'addanci kafin suke jefa kasa cikin wani yanayi saboda ba su da wata sana'a da suke yi ba su da wani abu da suke da yake dawo da hankalinsu kusa to shine muka lura mu dinga samun taruka irin waɗannan kuma muna samun ilimi daga gurin manyan musulmi kuma muna kowa muna jawo su annin mu matasa domin su guje mu duk wani abin da zai tare mu da kasa hankali.
A yanzu dai al'amura sun fara daidaita a cikin garin na Jos bayan hatsaniyar da a kwanakin baya ya janyo asarar rayuka da zaman ɗarɗar a tsakanin mazaunan garin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Saurari assalamu alaikum ina maka maraba da samun damar kamo tushen sashen Hausa mu da Amurka domin sauraron takaitattun labaran wasanni a wannan daren Alhamis 23 ga watan nan na Satumbar shekara ta 2021. cikin labaran namu za ku ji sharha kan yadda fitattun ƴan wasan ƙwallon ƙafa guda uku wato Messi, Ronaldo da kuma Lukaku. Da farko dai za ku ji cewa wata jami'a take kulawa da shiryawa Cristiano Ronaldo tafiye-tafiye ta zambace shi tsabar kuɗi fan din Ingila 250,000. Jami'ar mai suna Maria Silva, kamar yadda jaridar UK Sun ta wallafa, shi dai Ronaldo bisa amincewa ya bata katin sana cire kuɗi da ma bata lambobin sirri da zai ba da damar cire kuɗi. Ita dai yar damfar bata tsaya kan Ronaldo kadai ba, ta damfari babban agent din shi Ronaldo, Jorge Mendes, fiye da pam na Ingila 14,000. Bata dai tsaya nan ba, ta cuci abokin wasan ƙwallon shi Ronaldo din Nani a sama da fam din Ingila 1,500. Yanzu kan zan gayyato mai sharha kan harkokin wasanni Chip Shola Michael din ya tsurkaci kan ƴan wasannin nan guda uku, wato Ronaldo, Messi da kuma Lukaku.
Abin da yazo mana da mamaki shine yanda Lionel Messi da Ronaldo da Lukaku shahararrun ƴan wasa da suka canza sheka kenan. Ronaldo da guluni za kuma gidanta na tsamiya. Shi ma Romelu Lukaku shi ma Ingila ba sabon wuri bane a waje, don tun yana yaro yana Ingila. To amma wanda har yanzu bai samu zaman daidai ba shine Lionel Messi. Tunda shi Lionel Messi tun yana yaro
haka
yana Barcelona ne, a nan yayi academy
da san koyena
ba inda ya sani, daga garin su Argentina yana yaro aka kai shi Barcelona.
Takun wasan ne ko zaman tun masa bambara kwai?
Abinda yana ake buga kwallo a Faransa da kuma yana ake bugawa a Spain, a Spain ba daya bane, kowa yana da nasa salon. A Barcelona Lionel Messi ya riga ya zama dan gida, ya zama uban gida, ya zama mai fada a ji. Idan za a yi wasa, wanda shi Lionel Messi ba sun yi wasa a Barcelona ba zai wasa ba, sai abin da ya ce wa mai koya mun, mai horar da su, shi za a yi. Da ya bar Barcelona ya koma PSG, kaga ya haɗu da Neymar a wajen, ya ji haɗu da Kylian Mbappe a wajen, da sauran ire-iren su dai, duk ya ji same su a wajen. To sai abin ya zama masa sabon abu, ƙwallon ƙafa ya zama shi sabo. To har yanzu bai samu ƙafan sa ya taka ƙasa ba a wasan da aka yi na ƙarshe makon da ya wuce, saboda rashin bai samu gindin zama ba sosai, har an canza shi aka kawo wani turan sa ya bace. Sai yana tambayan coach Pochettino me yasa za a cire shi. Yanzu yayi wasanni uku amma har yanzu bai samu ya zura ƙwallo ko da ɗaya ba. Amma ka dubi Ronaldo, wasan da ya yi na ƙarshen wannan mako, yanzu yana da ƙwallaye uku. Romelu Lukaku shi ma wasansa na farko wanda suka yi da Arsenal ya zura ƙwallaye, yanzu shi mai yana da ƙwallaye hudu. To dama kazo an dade ana muhawara kan Lionel Messi, idan ya bar Barcelona zai iya wasa a wani wuri kuwa? To kaga zafiri, kaga zahiri yanzu magana ta fito karara. Idan ba Barcelona ba, ba inda Lionel Messi zai yi wasa, har ya zo yayi wasa abun a zo a gani. Saboda haka ina da wannan matsala.
Da wannan sharha ce na kawo ga ƙarshen takaitattun labaran wasanni na daren yau. Abdulha Muhammad, sashen Hausa murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanzu sai takaitattun labarai. A yau Alhamis, babban jami'in diplomasiyar China ya yi kira ga taron ministocin kasashen G20 da aka kawo ƙarshen takunkumin tattalin arziki da aka saka wa Afghanistan da ke ƙarƙashin ikon Taliban don taimaka mata wajen magance wahalhalun da 'yan ƙasar ke fuskanta da kuma durƙushewar tattalin arziki. Ba zato ba tsammani wakilin Amurka na musamman a Haiti ya yi murabus inda ya soki gwamnatin shugaba Joe Biden saboda kan abin da ya kira rashin mutunta haƙƙin ɗan adam da ɗaukar matakan da ba su dace ba akan mayar da dubban 'yanci ranin Haiti zuwa ƙasar Caribbean. Ambassador Daniel Foti, wanda ya riƙe muƙami na tsawon watanni biyu kacal, ya aike da murabus ɗin nasa ranar Laraba ga sakataren harkokin wajen ƙasar Anthony Blinken. Yana mai cewa matakin Amurka a Haiti har yanzu yana cike da kurakurai. Hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta Amurka ta ba da izinin yin allurar rigakafin Pfizer BioNTech a karo na uku ga Amurkawa masu shekaru 65 zuwa sama da kuma mutanen da ke cikin haɗarin rashin lafiya mai tsanani. To masu saurare baki daya a nan ne zamu da sa'aya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Zahra Aminu fage da titayan gabatarwa da Julie Lovers Gresham da ta hada mana shirin baki dayan sa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.